gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger. A BOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM din a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma ku iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na Facebook Live a BOA Hausa ko kuma a fada yanar gizon mu ta boahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Daula Salim.
Dalla a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na magana ne akan zamantakewa inda a yau ma 12 ga watan Nuwamba ta shekarar 2018 shirin namu na magana ne akan tazarar iyali da muka faro a makon da ya gabata.
Ana bukatar uwar ma da za ta haihu ta kasance da koshin lafiya ta samu karfin jiki kafin lokacin da wani juna biyu zai sake shiga. Yaro ya kai mutum yana kai da kawowa sa'an nan kuma kafin wani ya zo.
To haka ne Zara'u, kin san kamar yadda muka sani makon da ya gabata mun ji ta bakin malama addinin musulunci da wasu mata musulmai. Shine wannan satin muka ce bari mu tuntubi mabiya addinin Krista domin mu ji yadda suke kallon wannan batun. Wakilin sashen Hausa na Surya Kubu Birnin Yaro ya tattauna mana da wasu ma'aurata, sannan kuma akwai hira ta musamman da Reverend Dan Amarya daga jihar Plateau.
To yanzu bari mu fara jin amsoshin tambayar da muka muku a shafin mu na abota wato Facebook a makon da ya gabata, inda muka ce menene ra'ayinku akan fadakarwar da ministan kudin Najeriya Zainab Ahmad take yi kan tazarar iyali. Ga kuma yanda kuka amsa mana.
An samu ta farko ta fito ne daga Al-Amin Jasawa, inda yake cewa kun san mu Hausawa ba mu san jin maganar tazarar iyali, saboda Bahaushe ne kadai zai haifi yaro ya tura shi bara. Bahaushe ne kadai bai san ina ƴaƴan shi suke kwana ba saboda yawa. Bahaushe ne baya iya cire kuɗi ya biya ma ɗansa makaranta dan bai dauki makarantar da muhimmanci ba, kuma sannan baya daukan nauyin yaransa.
Sai sakon mu daga Abdulkadir Tamimu, inda yake cewa wannan fadakarwa yayi daidai.
Sai Ruqayya Ishaq Sani, inda take cewa tayi gaskiya idan kuka kula da ciyarwa da makarantar yara ga kuma tarbiya.
Sai amsar mu ta gaba, inda ta fito daga Bashir Salisu. Salam, gaisuwa da fatan alkhairi yau da gobe. Kamata yayi mutane su gane bambanci tsakanin tazarar iyali da kuma kayyade iyali.
Sai Muhammad Saraki, inda yake cewa salam yau da gobe, gaskiya ne ana wara ayin tazarar haihuwa ba wani abu bane mai muhimmanci ba. Nagode, ku tashi lafiya.
Sai Kabiru Musa Chonoko, inda yace gaskiya ra'ayinta ne ta fada, wanda ya gamsu yayi aiki da shi, wanda bai gamsu ba ya bar mata kayanta shine kawai.
Sai Ibrahim Muhammad Abubakar, inda yake cewa babu shakka maganar nan abun a duba ce, musamman idan aka yi mata duba na hankali da kuma la'akari da dubban ƴaƴanmu dake gararan ba akan titina suna barace-barace, babu ingantacciyar kulawa balle tarbiya.
To sai Saif Yusuf Ahmad Sandamu, inda yace yau da gobe sai Allah, ina kira ga ƴan uwana mu dinga duba irin halin da ƴaƴanmu da ƙananannmu da ƙannanmu da kuma ɗiyanmu suke ciki. Wallahi muna da ƙarancin tarbiyya, don Allah iyayenmu ku rinƙa kula da ɗiyan da kuke haihuwa, domin Allah zai tambaye ku gobe kiyama akan tarbiyyar da kuka basu.
Sai Umar Muhammadi ya ce to duk wanda ya ji ya gani sai ya kayyade iyalinsa ruwansa amma a kula da abin da addini ya tanada.
To sai Alhaji Sale Atiku inda ya ce assalamu yau da gobe ra'ayina akan fadakarwar ministan kudin Najeriya wato Zainab Ahmad da ta yi akan yin tazaran na haihuwa abin yabawa ne. Yin tazara a haihuwa yana da muhimmanci domin yana sa dan da aka haifa in akwai tazara zai samu lafiya da kuma ita gyatumar ma za ta sami walwala da kwanciyar hankali.
To sai Alhaji mai hula askira inda yake cewa wannan fadakarwar da take yi yana da kyau sosai ba wai ta ce a kayyade iyali bane fa. Ta ce a bada tazarar haihuwa don mahaifiyar da yaran da aka haifa kai har ma da kai mai gidan ma za ka samu sauki kuma za ka ga iyalinka suna cikin koshin lafiya sosai.
To sai Ruqayya Ishaq Sani inda ta ce ta yi gaskiya idan aka kalli kula da ciyarwa da makarantar yara ga tarbiyya.
To sai Buhari Yahaya Guru jihar Yobe inda yake cewa yau da gobe Hausawa na cewa ra'ayi riga kowa da irin tashi amma ni a nawa ra'ayin ina goyen bayan jawabin ministan kudin Najeriya domin mutane suna haifar yara su kasa ba su ci da sha da kuma uwa uba tarbiya.
Sai Kadora Digaga dan Fulanin Warji inda yace salam yau da gobe ina tare da ku 100% domin jin yadda masana za su fada ku huta lafiya.
Sai Arabiya inda yake cewa fatan alheri gare ku yau da gobe hakika wannan fadakarwar muddin bata saba wa addini ba to muna maraba da ita.
Sai Gwani mai gari Niger inda yace yau da gobe muna biye da ku ta radio domin jin yadda shirin za ta kaya.
To sai kuma Yusuf Ali shi kuma inda na turawa ya ce waye good idea ina goyen bayar minister a yi tazarar iyali to kin ji tsara good idea fa gaskiya ne.
Sai Armaya Husaini da Umar Husaini Gwanja inda suke cewa salam yau da gobe fatan alkhairi a gare ku. Eto idan aka kalla abinda fiska biyu za a iya cewa yana da alfanu.
Sai sakonmu na ƙarshe a yau inda ya fito daga Sagir Isa Mangelo inda yake cewa yau da gobe menene bambancin tazarar haihuwa da kawo yara birni bara. Mutumin ƙauye zaka same shi da yara 10 sai ya ɗebo 8 ya turo su birni da sunan karatu sai ya rike biyan da yafi so.
To mun gode ku ci gaba da aika mana sakonni.
Madalla yanzu bari mu je ga tattaunawar wakilin mu Nasiru Yakubu Birnin Yaro da yi da wasu ma'aurata akan yadda suke kallon tazara iyali.
Baki ne da miji ne da mata, mai gida ne da uwar gida. Don haka nan sai mu ba su dama su ambaci sunayen su da kuma daga inda suka zo. Mai gida barka da zuwa, wani sunanka?
Sunana Marcus Mati daga Angwarmi.
Na'am. Sai mai ɗakinka wani sunanta?
Sunana Tariza Marcus daga Angwarmi.
Barkan ku da zuwa cikin shirin mu. Kun zo lafiya?
Lafiya kalau.
To madalla. Mai gida Marko shin ƴaƴan ku nawa ne da kai da matarka mata?
Ƴaƴan mu uku.
Na'am.
Yeah.
Ƴaƴan ku uku.
Yes.
Tunda ku kai aure.
Yeah.
Na'am. To uwar gida wani irin dabaru na tazarar iyali kuke amfani da shi? Kuna amfani da tazarar iyali?
Muna amfani da shi.
Wani irin na zamani kuke amfani da shi?
Muna amfani da ashanan
fata. Na'am. Kuna amfani da ashanan fata ko? Mai gida Marcus, yaya kake taimakon mai ɗakin ka akan yaya kuka haɗu kuka sami fahimtar juna har kake taimakon ka yadda kuka ci gaba da amfani da tazarar haihuwa?
To ai komai muna hada kanmu ne mu zauna mu yi magana. Mu zauna ta kawo na ta shaura ni in kawo nawa in dai bai yi ba sai mutum da yayi cikin mu sai ce bai yi ba sai mu kara sassantawa sai saboda bakin mu ya zama daya.
Haka ne uwar gida
sosai.
ya bashi goyen baya ko koke kika fara abin nan?
Eh, na kawo mishi shawaran dan ya zo na ya dube shawaran sai ya amsa. Sai muka tashi mu biyu da shi muka tafi asibiti. Sai muka je mu bayana yanda muke so, sai aka ce mana to ga irin wanda muke zo mu yi mu ma muka amsa muka ce eh an gaskiya kwarai da gaske yana taimaka mana
shi ma raka kike nan kuka
sosai.
Na'am. To da kaje baka samu ni damuwa ba ganin
ha ba wani damuwa saboda ni ma farin ciki nake saboda ni ma ina so yaran mu ma su dan samu girma saboda yanayin makaranta at least kamu dai su tashi.
Na'am.
Sun tashi dai kamar wani dai kana zuwa dai mu rigiya dai mu samu sauki. So shi yasa muka tafi tare saboda mu samu sauki gida da abinci ko rashin lafiya ko komai.
Dama mai gida Markus dan zo maka wannan tambayar da kai da uwar gida. Shin wasu amfani kuka samu na yin tazarar haihuwa, wasu abubuwa suka kuka samu na sauƙin rayuwa da kuka yi tazarar?
Gaskiya tunda muka dan daka kafa a wannan abinan din
tazara haihuwa
din, wallahi tallahi mun samu amfani da yawa saboda ta wuri dafa abinci, ta wuri makaranta, ta wuri kula da yara. Sun yi karfi, sun tashi sun yi karfi da kyau. Sannan mu fara yi ma na gaba na gaba already wayan ta surgiya sun yi karfi.
Madam, haka ne ke ya wani irin sauki kika samu da kai?
Gaskiya na samu sauki da yawa, especially jikina. Na dauke ciki ba da sauki nake samun shi ba, amma tunda muna dan ba da gap because of takazara aihuwa da muka samu, gaskiya na samu sauki a jikina ma na samu karfi a jikina. So ina samu opportunity in aiki da nike so,
na samu damar
ayyukan da nike so, especially ta wurin aiki ina zuwa da kuzari jikina, ina samu ina yin wannan aikin.
To akwai wasu abubuwa da kuke ganin za ku iya ba masu saurare shawara kan amfani da rayuwar nan?
Sosai.
Na'am.
Abubuwan suna da yawa. For example, gaskiya shawaran da zan ba ma ma'aurata a for example yanzu because zamani ta canja, an ce kidi ta canja.
Rawa ma za ta
canja. Because of gaskiya tazara aihuwa nan yana da amfani. Ina ba su shawara su ma wurin da suke zama yawwa. Ina ba su shawara su ma su hada kansu wuri daya wurin da ba kansu wuri daya yake yanzu ba. Su ma su samu yawwa ba hade yake ba. Su ma su yi kokari su ma su sa kansu a wuri daya su zo su yi wannan tazara aihuwa za su ga amfanin shi.
Na'am. Mai gida Markus kai fa mai zaka ba abu ƴan uwan mu maza shawara?
To, ƴan uwan mu maza wani abu guda daya. In kanku bai zama daya ba, to gidan duka a tarwace yake. Na biyu, duk wanda yake in bai hada kanshi da matan shi ba, to ba zai taba gane kan gida ba. So duk abinda zaka yi komi muni komi kyau dole ne ka hada kanka da uwar gida, za ga gidanka yana cin gaba. Amma duk abinda zaka yi idan matanka ta kawo shaura, ka zauna ka kula, ka zauna ka yi tunani akan abinda ta fada maka. Ka zauna in ka gama tunanin sai ka yi kara kanka ka gani ko tana so da taimake ka ne ko ko. Na uku, duk abin da zaka yi a gida tazara aihuwan nan yana taimako, especially mu maza wani lokaci muna kan da
saboda nauyin yana kan mu ne,
na
kashe kuɗin makaranta da sutura da abincin da za a ci. To mai gida Markus Matthew da kai da uwar gida Mrs. Markus, muna godiya da kuka samu halartar wannan shiri namu.
Family planning ina nufin ba da tazarar haihuwa, ya kamata ku gane birni da ƙauye ku dinga ba da tazarar haihuwa. Na gode. Mungo de ya jama'a Allah ya ba mu sa'a, ya mana
Let's go. For my day, I eat a shiri. Family planning is a lot.
Toma Dalla. Yanzu bari mu sake komawa wajen wakilinmu Nasiru Yakubu birnin Yero domin mu ji yadda suka zanta da Reverend Dan Amarya.
Cikakken suna na Reverend Muhammad Dan Amarya.
Reverend, wani irin kallo ko fuska addinin Krista yake wa tazaran iyali?
Batun tazarar iyali bisa ga addinin Krista abu ne mai wuyar fassara domin ra'ayi yana bambanta. Waɗansu suna cewa daidai ne a yi, waɗansu suna cewa bai daidai ba. Amma sai mu koma cikin littafi mai tsarki mu ga abin da Allah ya faɗi. Abu na farko dai daga iyayenmu Annabi Adamu da Hawwa'u, Allah da ya halicce su ya ce ku hayayyafa da ƴaƴa ku banbanya ku mamaye duniya. To ba shakka sun hayayyafa har zuwa zamanin Annabi Nuhu, lokacin da zunubin ƴan Adam ya yi yawa, hukuncin ruwan tsufa ne ya zo ya share su.
Na'am.
Haka bar Annabi Nuhu da zuriyar gidansa. To su ma Allah ya maimaita musu wannan aya da aka ga wa Annabi Adamu. Ku hayayyafa da ƴaƴa ku banbanya ku mamaye duniya.
Na'am.
To daga kansu abin da yayi sama ba a samu fadin wannan aya ku hayayyafa da ƴaƴa ku banbanya ku mamaye duniya ba. To wannan yasa alama ƴan Adam sun hayayyafa din sun watsu sun barbazu a duniya ko ina.
Na'am.
To har zuwa wannan zamani da muke ciki. To yanzu a cikin wannan zamanin da muke ciki akwai ra'ayi, waɗansu sukan ce al'adar Bature ne batun tazarar haihuwa. Waɗansu kuma suna cewa Allah ya halicce mu da hikima, ya kamata mu mori hikimar da Allah ya bamu domin mu tsara rayuwarmu da rayuwar iyalinmu. To ina ganin waɗanda suka faɗi wannan magana ta biyu ina mai goyon baya a gare su.
Na.
Domin ka tattara iyalin da ba za ka iya ka biya musu bukata ba yana da matukar wahala. Kuma wannan sabon suna da aka bayar, na kira shi sabon suna
tazaran haihuwa.
Tazaran haihuwa. Domin shekarun baya da aka fara ba tazara ake kira ba.
Na'am.
Ina maganar kayyade iyali.
Haka. Reverend, ganin cewa masu kokarin fahimtar da al'umma ga fahimci ma'anar tazarar haihuwar nan ana yi ne saboda a sami lafiyar uwa, a sami dan jinkiri tsakanin wannan yaro zuwa wancan, sannan kuma yadda uba zai iya kulawa da yaran da zai iya haifa. Shi addinin Krista babu wani kiyamata ko kuma wasu ayoyi da suka nuna kiyamata akan irin wannan tazarar haihuwar, ko kuma akwai wasu wuri da suka bayyana cewa ya kamata a sami irin wannan tazaran saboda a sami kyakkyawan kulawa da uwa da kuma ɗanta?
Ito, bayar magana kamar yadda na fara faɗi. Cewa a wannan lokaci ni ina mai goyon bayan waɗanda suka ce a yi ƙoƙari a ba da tazarar haihuwa. Ai, ba a ce hana haihuwa kamar yadda da ake zato in an ce ƙayyade iyali ba. To da na zauna ina tunani akan wannan, sai na ɗauka kaman mutum ne da ke da riguna da yawa. To sai ya tashi ya sa court da wandanta. Daga nan sai ya ɗauki kaftani ya ɗora a kai. Can an jima kuma sai ya kawo babbar riga da ƴar ciki ya ɗora a kai. An jima kuma ya sake kawo alkyabba ya dora, ya kawo kufta ya dora, ya kawo jabba ya dora. Ina jin tafiyar ma za ta zame masa da wahala.
Haka ne.
Amma kuma duk kayansa ne.
Haka.
To ashe akwai bukatar tufafin nan naka ka sa su loto loto. Za ka ji daɗin su, mutane ma za su ji daɗin ganin ka.
Na'am.
Amma ga misalin nan da na bayar, in ka jibga waɗannan kaya gaba ɗaya, to ba shakka mutane ma za su ce anyi anyi, ba zan karasa sauran ba.
Wato addini nan ya lura da cewa abinda mutum ba zai iya kula da shi ba ya kamata ya san yadda zai yi ya mallake shi kenan?
To shine tafiyar da muke yi a kai.
Na'am.
A kai, magana da nake tafiya a kai kenan.
Eh.
Wato a cikin littafin mai tsarki a wannan lokaci namu na ikkilisiya wato church Allah ya nufe mu mu kasance da hikima da basira akwai wasu abubuwan da kakanninmu bai bayyana a zamanin su ba amma mu a namu zamani ya bayyana tashin mu muna yara akwai wani abin da ake kira kunika kunika din nan shine mace na da goyo danyi sharaf sai ga ciki akan ce an yi kunika sai ka iske ki ta ba koshin lafiya wanda ta haifa ba isasshen lafiya shi wanda aka yaye shi yayin dole shi ma ba lafiya
wanda Hausa suke ce ma gwarne kenan
eh to a wani wuri gwarne to mu a wajen mu muna kira kunika
na'am reverend
to kaga irin wannan Allah ya kawo mu zamanin wayewar kai wanda ya kamata wanda ke goye a bar shi ya sha nono sosai yadda ya kamata ya kai lokacin da za a yaye shi uwar ma ta samu hutu mahaifa ma ta huta kamar yadda ake faɗi bisa ga koyarwar kiwon lafiya kafin a samu a ƙara wani amma irin na daɗin kai baka ci ka ƙoshi ba mai je gobe ta ci ka ƙoshi ba jariri bai ci ya ƙoshi ba sa'an nan kuma ga wani to irin wannan yakan kawo matsala matuƙa ƙwarai da gaske so a takaice littafin mai tsarki yana gaya mana ko muna ci ko muna sha ko dai iyakar abin da muke yi mu yi komai domin a ɗaukaka Allah ma'ana in ka yi barkatai ba ƙa'ida kana tsammani ka farantawa Allah rai amsa babu amma in ka yi shi da hikima da basira irin na ɗan adam ba shakka imanin ka ma zai yi karfi ƴaƴan ka ma za su ce maka baba mai albarka mama mai albarka amma idan an tattara su kuma ba a kula da su ba to har yanzu wata aya a littafin mai tsarki na cewa duk wanda bai kula da iyalinsa ba ya musantawa ban gaskiya wato imani kai har ma ya fi marar ba da gaskiya mugunta wannan magana tana da girma ainihin za ka ce kana da ban gaskiya kana da imani amma Allah yana cewa idan baka yi hanyar da zaka kula da iyalinka bisa ga tsari da ka'ida ba to ba shakka gara ma marar ban gaskiya wato marar imani da kai da kake cewa kana da imani kamar yadda nace magana tana da girma ba mutum ni faɗa ba Allah ne faɗi a cikin littafinsa mai tsarki to don haka wajibi ne mutum ya san yanda zai kula da iyalinsa ta wurin shawarar kiwon lafiya ta wurin masanan sha'anin magani yadda za a rika ba da shawara game da sha'anin haihuwa yadda za a haife su da tsari da ka'ida su tashi dibir-dibir gwanin ban sha'awa ba waɗanda za a gansu kamar irin awakin nan da muke ce da su kutsuma wato ma'ana irin awakin da raɓa ta kama su ido na hawaye ya yi tumburbur gashi ya nannaɗe to in an saki awaki sun fita da gudu shi wannan ba zai iya gudu ba sai kusurma wato kujira ne to bai kamata a ga haka a cikin gidajenmu ba ya kasu zama lafiyayyu
kenan reverend duk wani mabiyin addinin kirista a dai rungumi tsari na tazarar haihuwa ba shi da wani laifi har ma a iya cewa ya yi abin da a littafi mai tsarki ya nema ya yi ga iyali kenan
to kwayar magana ma Nasir kamar da fara faɗi a magana ta ta farko ka san ra'ayi kullum a cikin al'umma ba a rasa ra'ayi to don haka gaskiyar Allah ne kawo mu zamani yanzu kamar kai ne ka tashi tafiya ka ce ni ba zan shiga mota ba kakanni na ba su shiga mota ba shiga mota ba kyau don haka ni da kafa ta zan taka to bari mu ɗauka cewa ka tashi ne daga nan za ka tafi Yamai can capital na Niger kuma ka tashi daga nan misali ko mu ɗauka cewa Kano ka gaba ka je ya mai da kafa to ba shakka ka ki tsari da Allah ya kawo mana sauki na zamani to batun tazarar haihuwar Allah ne ya kawo mana wannan sauki na zamani wanda in aka bi shi komai zai taho mai gida da iyalinsa daidai zai taho mai al'umma daidai maimakon a baza barkatai tamfal mutumin nan da ya ce zai tafi ya mai da kafa alhali ko ga mota da za a iya tafiya a cikinta.
To kenan rabaran mutum zai yi amfani da abin da addini ya zo da shi ne ko ra'ayi gaman ga mabiya addinin Kirista.
To shi ra'ayin dai ko mutum da ke da ra'ayi yana samun inda ya makale a cikin imaninsa kafin ya gina ra'ayin. Shi yasa akan ce wani yana da tsauraran ra'ayin dini. Ta gani in ka taba shi ya san inda zai gaya maka ga dalilinsa.
Haka ne.
To shi yasa nake akwai waɗanda ra'ayi ya dan bambanta. Waɗanda ra'ayinsu su dai ayan nan da aka gaya wa annabi Adamu, aka gaya wa annabi Nuhu. Lokacin da mutane ba yawa a duniya aka ce ku hayayyafa ku banbanya ku mamaye duniya, to su sai suka tsaya akan wannan alhali ko kamar na fadi abin da yayi gaba ba a maimaita ma wani annabi ko wani mutum a cikin ƴan adam ba, domin lokacin bukata ta jiya Allah ya hayayyafa mutane a duniya. To har yanzu wadan suna so a kalla a ce ya banbanya kamar annabi Adamu, to ba kai annabi Adamu ba, kar banbanya kamar annabi Nuhu ba kai ne annabi Nuhu ba, su aka gayawa.
Tsarin tazara haihuwar nan rabarin yana magana akan tsarin game maganar lafiyan iyali ne kamar uwa da ɗanta. Shin wani shawara za ka ba ainihin mabiya akan kula da lafiyan uwa da ɗanta in aka yi magana ya zo ga irin wannan haihuwa abin nan barkatai haka, maimakon a samu ma uwa lafiya ta samu koshin lafiya kafin ta samu wani haihuwan, wani shawara za ka ba mabiya addinin Kirista game da wannan tsari na tazaran haihuwa?
To shawarar da ita ce kamar abin da muka faɗi tazu daga farko, ma'ana ai komai da hikima da basira wanda Allah ya ba mu. Gashi kuwa a cikin littafin Allah littafi mai tsarki shine Allah ya ce mana in ka baza su baka iya kula da su ba, to akalla ka musanta wa imaninka. To yanzu in aka zo kuma ta kiwon lafiya, ana bukatar uwar ma da za ta haihu ta kasance da koshin lafiya, ta samu karfin jiki kafin lokacin da wani juna biyu zai sake shiga. Yaro ya kai mutum yana kai da kawowa, sa'an nan kuma kafin wani ya zo. Wannan tsari yana da kyau kuma shawara ce mai kyau. Ina kira ga dukkan ƴan uwa masu bin almasihu, in dai ba wanda dai ya taurare ba, Allah ya kawo mu lokacin abu, to mu karba. Kamar yadda aka ce Allah shi ke da zamani, in ku ya kawo zamanin in baka karba ba, to kaman baka yi wa Allah godiya akan abin da Allah ya kawo ba.
Reverend Damaria, muna godiya da ka bamu dama domin zantawa da kai a daidai lokacin da ayyuka suka yi maka yawa, kuma kai kokari ka bamu lokacinka.
Na gode matuka.
To madalla a gaishe da Reverend Dan Amarya da kuma shi kanshi Nasiru Yakubu birnin Yaro. To Zara'u, kin ga dai ni abinda na fahimta a wannan lamarin shine da addinin Islaman da addinin Krista din ma duk abu ɗaya ne dai, duk aka dusa dai. Ana yi ne don lafiyar yara da lafiyar ita uwa da kuma tarbiyyar da zaka ba yara da ilimi. Ya kike kallo ke wannan lamarin?
Gaskiya haka ne, saboda ko su iyayen ma su samu su kula da jikinsu, sannan su samu dama da za su kula da yaran nasu. Wannan tazaran tana da amfani ko don wannan don su samu su ba su ilimin da ya kamata da tarbiyya.
To haka ne, to Allah ya mana jagora ya sa mu dace, da fatan za a amfana da wannan maudu'in namu na yau. Jama'a duka, anan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana ya ba da umarni wajen haɗa wannan shirin, Daniel Brown da injiniyan mu na yau, tare da abokiyar aikina da ta hataya ni gabatar da wannan shirin,
Zahra Aminu Fage.
Ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya, mun bar ku da wannan waƙar.
Tazaran haihuwa shi za mu kama, don mai rayuwar mu babu da dama. In muna so mu samu makama, tazara jami'i kar mu ta fama. In kana barci ne malam ka tashi, buɗe idanunka kar kai takaici. Yara da yawa amma ba abinci, ai ya kamata kai wa kanka adalci. Iyaye ku duba lafiya da daɗi, in ku